بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bayan haka ɗan uwa musulmi da muka haɗuwa masallacin Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi a yau 3 ga watan Ramadan shekara 1442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 15
yau azumi da wani kan
3 ne ba
yau
15 ga watan 4 na shekara 2021 miladiya. Ya kowa kai suwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna karatun Al-Qur'ani tare da tafsirin sa a wannan bigire mai albarka wanda yau zamu tashi daga ayata hudu. Me Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
وبنجي ملوك كنسر كياتي إذ قال يوسف لأبي كتنا يا عند يوسف يتي دبابنسا يا أبتي يا بابانا إني رأيت أحد عشر كوكبا ni naga taurari 11 washamta tare da rana wal kamar da wata gaba dayan su ra'aytuhum li sajidin na gansu suna sujada gare ni. Kala sai babansa yace da shi ya bunayya ya kai dan dana la taqsus ru'yaka ala ikhwatika wannan mafarki naka karka labarta shi da dan uwanka idan kai haka fa yaki dulaka kaidan sai su shirya maka makirci. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin ba don komai ba sai don saboda shaytan wanda zai zaburar da su akan yin haka kuma ya jagorance su zuwa ga yin hakan shi mai nuna adawa ne mai bayyanawa akan dan adam. Wa kadhalika yajtabika rabbuk kuma kamar yadda kaga wannan mafarki kamar haka ne abinda ke cikin sa yake nuna cewa ubangijinka zai zabe ka ya fifita ka wa yuallimuka min ta'wilil ahadith kuma Allah zai sanashe ka daga ilimin fassarar mafarki wa yutimmu ni'matahu alayk kamar haka kuma ubangiji zai cika ni'imar sa akan ka wa ala ali yaqub kuma ya cika ni'imarsa akan iyalan Yaqubu kama atammaha ala abawayka min qabl kamar yadda Allah ya cika ni'imarsa irin wannan akan iyayenka tun a baya Ibrahim wa Ishaq da kakanka Ibrahim da kakanka na kusa Ishaq inna rabbaka alimun hakim hakika ubangijinka masani ne ga dukkan komi kuma mai hikima a cikin dukkan al'amuransa daga wannan gaba ne ubangiji madaukakin sarki ya fara bayar da labari wanda shine jigon wannan sura akan annabi yusufu dan yaqubu alaihi assalam Allah ya fara da cewa iz qala yusuf wannan iz din nan fi mahallin nasb ne ala zarfiyya takdirin sa abinda yasa ya zama mansub fi'ili ne wanda ake kaddara shi bi mana uzkur iz ko kuma uzkur hina shine ma'anar iz din a larabci an saba da irin wannan sai a goge abinda ya zama matashiyar magana saboda duk wanda yake da azanci na zance ya san wannan maganar akwai kaddara ta amma ba sai an faɗa ba wa hadhu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun quddani fa zaidun istughniya anhu id'urif idan an ce ina wane misali ana tambayar wane ina wane sai kace dan baya da lafiya aba sai ka ce tunda an ce wane a da ba sai ka ce wane baya da lafiya ba ai duk wanda ya iya azancin zance ba sai ya sake fadan sunan ba shine malan wa fi jawabi kayfa zaidun quldani don haka da Allah ya ce il yayin da kamar yayin da ka tuna yayin da ko ka ambaci lokacin da aka yi abu kaza ana fara labari da irin wannan salon wanda yana daga cikin azanci na balagar alqur'ani qala yusuf li abi lokacin da yusuf yace da babansa yusuf daga ran ne aka fara jin wannan suna suna ne daga yaren ibraniyanci wanda shine iya shine yaren iyayensa asalin suka ce ma'anan yusuf suna ne wanda mahaifiyar sarahil ita tatta tarada wannan sunan bayan amincewar mahaifinta saboda ita ta dade bata haihu ba yar uwarta kishiyarta ta haifi duka ƴaƴanta ita kuma tana jira Allah bai bata ba sai a ƙarshe Allah ya bata kuma sai ya bata yaron da dubi ya shakan dukkan ƴaƴan da waccan ta haifa waccan ta haifi yara goma ita kuma bata haifi ko ɗaya ba tana ta hakuri to lokacin da Allah ya tashi bata sai bata nata ya fi jan hankali da kuma wato kwarjini da bajinta da kuma farin jinin da kowa ke so ya dauke shi ko ya ganshi sama da dukkan ƴaƴa goma da waccan ta haifa shi yasa ta sa masa suna abinda Allah ya ban nake neman ƙari suka ce ma'anan Yusuf kenan sun ce asalin ma'anarsa shine kamar ma'anan Yazid a larabci bi mana wanda nake fatan ma Allah ya ƙara mun bayansa waɗansu kuma suka ce sunan asalinsa mu'arrab ne suka ce asalinsa daga asaf ne saboda wahalar da annabi yusuf ya sha na wahalhalu da ya ce ya asafa ala yusuf don haka ma'anarsa yusuf don haka wannan wawun ɗin an yi ibdalin wannan hamza ɗin ne sai ta zama wawun amma asalinsa daga asaf ne sai aka ce yusuf to amma sai aka maida shi da wato ake ce masa yusuf to amma zancen da ya fi rinjaye shi ne suna ne ba asali na larabci ba kamar yadda Ya'qub da Ishaq da Ibrahim dukkansu ba asalin sunaye ne na larabci ba sunaye ne da yaren Ibraniyanci Allah ya ce lokacin da Yusuf ya ce da babansa wane ne babansa shi ne Ya'qub wanda za mu ji sunansa a nan gaba kama a tammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq ay wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali ya'qub to shi ya'qub din shine baban to shine Allah yace lokacin da yazo yana zance da babansa yace da babansa ya abati ya babana za ku rika yawan ganin ya abati a cikin alqur'ani ko annabi ibrahim yazo yace wa babansa ya abati ya abati ya abati ya abati shine ya babana asalinsa a larabci ya abi wannan ya'un din ita ce take nuna nisbar ka jingina zuwa ga kanka to amma larabawa sai suka ga ya abi ya musu kauyanci gara a cire wannan ya'un din sai a kawo ta'u ta'anis sai a aro kisrar da allati tunasibul ya wanda ita ce na abi din sai aka sa mata tunda ba'un din ita tana da fata sai aka ce ya abati amma ba ya abati ba ya babana shine malan ya abati an gane ko kuma galibin laraba haka suke kira amma akwai waɗansu laraba wanda suke ce ya abata saboda asalin sa ya abata sai suka yi hadafin alif din sai zama ta shi yasa a qira'a ta jumhur ya abati amma qira'ar ibnu amir da qira'ar abu ja'far su ya abata suke karantawa kuma qira'a ce sabita daga cikin qira'o'in alqur'ani an fahimta yace masa ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban inni ra'aytu ni na gani ru'ya ko kuma ar-ru'yatu ita ce daga ita ce ake cire fi'ilin ta ra'a yara an gane ko ru'yatan ko kuma ru'ya idan ya zama na an gani ne da ido wannan gululun ido to duka ana ce yara ru'yatan ko kuma ra'yan a yara ru'yatan amma idan ya zama gani ne irin na cikin bacci sai a ce ya ru'ya idan kuma ya gani ne a cikin kwakwalwarsa ba a cikin bacci ba ko ba da ido ba sai a ce yara ra'yan amma dukkan sa fi'ilin sa ɗaya ne shi yasa ce inni ra'aitu to da ra'aitu na ka gani a cikin bacci da ra'aitu na ka gani idan an ce me ra'ayinka abu kaza sai kace ina ganin kaza ai ba da ido ka gani ba da kuma ra'aitu na ka gani a ido duka ra'aitu ne amma in aka karisa maganar context din shi zai sa ka gane wani irin gani ake nufi ana fahimta rashin fahimtar wannan yasa waɗansu suke samun cin karo tsakanin Nana Aisha Allah ya kare yarda gare ta ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba kuma duk wanda yace ya ga Allah yayi wa Allah ƙarya kuma yayi wa manzon Allah ƙarya shi kuma Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to wanda bai gane wannan ba sai dauka akwai cin karo tsakanin manganun sahabbai ba cin karo tsakanin su ita ta ce bai ganshi ba wani irin gani gani na gululun ido don Allah madaukakin sarki yace la tudrikuhu al-absar shi kuma Abdullahi ibn Abbas yana nufi ya gan shi gani na mafarki ko kuma gani na zuciya shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da power da zai iya wannan ana fahimta irin sa ne irin ganin da Abdullahi ibn Abbas yace ya gani ita kuma ganin da ta kore ganin ido ne amma duka ana ce yara ana fahimta kuma ana ce ara duka a fi'ilin sa yana nuna cewa gani kamar kai ne idan na ce maka me ka gani sai mutum ya tsaya yi kamar yaya le awa yayi kaga da ido ya gani in an ce me ka gani jiya a cikin mafarki kaga ganin daban ba da ido wannan aka gani ba don lokacin idon yana rufe kuma in yace ya gani zaka gaskata ha kuma idan ka ce ina so in yi abu kaza wa wane me ka gani kaga wannan ba ganin ido bane ba kuma a bacci aka yi ba gani ne ne na kwakwalwa da hankali da tunani ana fahimta to wannan da yace inni ra'aitu ni na gani wani irin gani ne daga cikin waɗannan guda uku gani na cikin bacci shi yasa ba sai ya ce na gani a bacci ba kamar yadda kakansa Annabi Ibrahim yace inni ra'aitu fil manami anni azbahuka inni ara fil manami kaga shi nan ya faɗa yace a bacci amma nan ba sai ya faɗa ba siyaqin context din zai sa ka gane wani irin gani ne ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban ni na ga taurari guda 11 al-kawkab shine an-najm kun san taurari ko yace na ga taurari guda 11 wash-shamsa wal-qamar kuma na ga rana da wata wannan ahada ashara kawkaban taurari guda 11 wannan qira'a ce ta jumhur haka suke karantawa amma qira'ar Abu Ja'far shi yana yin sukunin ainu din saboda shi yana gani fatahan sun yawa ahada ashara ta sun yawa sai ya daure ainu din a tsakiya sai ya zama ahada ashara kawkaban ana fahimta amma duka ma'anar guda ɗaya ce wash-shamsa wal-qamar kuma na ga rana da wata me yasa ya fara fadan taurari kafin daga baya ya fadi rana da wata? Wanne ne babba? Aida ya kamata ce inni ra'aytul ash-shamsa wal qamara wa ahada ashara kawkaban, haka ne? To me yasa ya fara da karara kafin manya? Suka ce saboda yana daga cikin azanci na zance, ka bar babban sai daga baya ka fade shi. Man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila wa mikala, an ce wa mala'ikatihi, su waye mala'ikatihi? Mala'ikunta ba? Wa jibrila su menene? Wa mikala su kuma ba? Duk mala'iku ne, amma sai a bar babban sai daga baya. Fa inna allaha aduwwan lil kafirin, an fahimta? Shi yasa yake wash-shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin, na gansu suna sujada gare ni. Ra'aytuhum, na gansu. Kun san hum ai damiri ne na abu mai hankali. Idan da a asalin larabci kake magana idan na gama gari, bai kamata ka ce ra'aytuhum ba, sai dai ka ce me? Ra'aytuha li sajidati. Ana fahimta? Da ranar, da watar, da taurarin, duka akwai mai hankali a cikinsu. Kaga bai kamata ka ce su, kana nufi irin abin da ake amfani da masu hankali ba, duk da cewa a Hausa ba dole ka fahimci wannan ba, don duka su ne. Ana fahimta? Al-Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir yace dalilin da yasa haka shine Allah madaukakin sarki yana nuna tunda shi da yazo cewa yace ya gansu sun yi sujada, yanzu tauraro yana sujada ne? Ai baka ganin alamar sujada, baka iya fahimta irin ta, haka ne? Rana da wata, kaga dukkan waɗannan a ce na gansu suna mun sujada, sun yi aiki ne irin na mai hankali, don haka tunda aikin su sifa ce irin ta mai hankali, sai ya ba su damiri irin na mai hankali. Ana fahimta? Shi yasa ce ra'aytuhum li sajidin. Qala, sai baban sa ya amsa masa da cewa wannan shine mafarkin da kai, inda haka ne la taqsus ru'yaka, wannan mafarkin naka karka labarta shi. Jiya na faɗi ma'anar al-qasas ko ru'yaka, nan kuma mun ji akan wannan shi yake nuna maka magana inni ra'aytu ahada ashara. Ahada ashara, kaga asalin masdar dinsa zai zama maka ru'ya kenan, shi yasa yake la taqsus ru'yaka. Inda a ce gani na tunani ne sai ce la taqsus ra'yaka, inda kuma na gani na ido ne sai ce la taqsus ru'yataka, amma da yake ana magana akan gani na cikin mafarki sai ce la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, akan yan uwanka karka ba su labarin wannan mafarkin. Fayakidu laka kaida, fayakidu laka kaida, ai fayamkuru laka makran, ko kuma fayudabbiru laka makidatan, sai su shirya maka wata makida, sai su shirya maka wani sharri. Da yace da shi kada ka ba su labarin mafarkin, ya fassara masa mafarkin ne? Bai fassara masa ba, yace kar ya gaya musu. To in ya gaya musu za su gane ma'anar ne? Wannan ya nuna asali dama suna da gado na gidan annabta na iya fassarar mafarki, ka yiwu daga sun ji su gane ma'anar. Shine yanzu yaro da bai kai kwakwalwarsa ta fara ja, ya gaji gidan ya iya fassara mafarki ba, sai ce amma waɗannan yayyen naka suna ji za su gane, ni na san fassarar, sai an ji ma zan gaya maka. Amma a yanzu kan karka yadda ka gaya musu wannan babban labari. Ana fahimta? Shi yasa ya hana shi kar ya gaya musu, ba wai don in ya gaya musu kawai labari ya nuna cewa ba jahilai ba ne. Fayakidu laka kaida, ai sun san kakansu na can annabi ne, haka ne? Kakansu na kusa annabi ne, ga babansu annabi, yanzu a cikinsu ana tsammani wani zai yi gado, waye zai yi gado ba a sani ba. Wani yaro ya taso daga baya, an ga hankalin baban ya koma kansa, karfa ya zama shi ne, sai gashi ya zo ya mafarki ya fassara kansa, kaga magana ta ɓaci kenan. Shi yasa yake to karka yadda ka faɗa. Fayakidu laka kaidan, sai su shirya maka wani makirci. To kai ka ce kamar annabi Yusuf ya yi tambaya ya ce ha ba ba ba, ɗan uwan nawa su ne za ka ce za su iya mun bakin ciki, su ne za su iya shirya mun makirci ɗan uwana ne fa suna so na fa sai baba ya ce masa ayya inna shaytana ai ba su nake ji ba shedan nake ji ana fahimta lallai shedan ga dan adam mai adawa ne kuma mai bayyana adawarsa baka kada ka taimaki shedan akan ɗan uwanka kar ma ka ba su labari balle shedan ya samu kofar da zai sa su su shirya sharrin ana fahimta yana nuna cewa shedan yana iya shiga tsakanin kowa kuma yana iya shiga kowanne gida tunda har zai iya shiga gidan annabawa shi yasa yake masa inna shaytana lil insan indai dan adam ne kowanne dan adam ne haka ne kuma lokacin da shedan ya fara aikin sa na kiyama akan wa ya fara akan ga magarin mutane ko akan annabi ya fara akan annabi ya fara annabi adam alaihi salam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa a karshe yayi nasara ko bai yi ba yayi kama akraja abawaykum min aljanna haka da karbi da yaji sai da ya kore annabi adamu da matarsa daga aljanna to shi yasa yake lallai mun gaji cewa in mun zo mu gaya wa ƴaƴan mu cewa su kula da shedan saboda shedan shine tun a baya ya fitar da babanmu annabi adamu daga aljanna kuma kullum kokarinsa shine ya fitar da mu da zuriyarmu ana fahimta ko inna shaytana lil insani aduwwun mubin wa kadhalika yace masa kamar yadda kaga wannan mafarkin nan yaji tabika rabbuk sunanka ya fito ubangiji zai zabe ka bi ma'ana yaktaruka wa yastafik Allah zai fifita ka zai zabe ka zai daukaka ka yaji tabika rabbuk wa yuallimuka min ta'wilil ahadith kuma Allah zai baka ilimi na sanin fasaran mafarkai saboda gado ne na gidan annabawa sanin fassarar mafarkai wannan mafarkin da yanzu kake gaya mu Allah zai baka ilimin da kai kuma zaka zo kana fassarawa wasu shi yanzu kaga bai san fassarar ba saboda kokolwarsa bata riga ta yi kwari ba kuma bai riga ya zama walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma kaga ilimin bai riga ya zo ba yanzu ana hanya ne shi yasa yace da shi daga baya sunanka zai fito darajarka za ta daukaka kuma Allah zai fifita ka kuma Allah zai zabe ka zaka zama wani tauraro a duniya wa yuallimuka min ta'wilil ahadith zai san maka ilimi na daga ta'wilul ahadith wannan ya nuna cewa duk ilimin da Allah zai ba mutum ba zai bashi gaba daya ba wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kuma wa fawqa kulli dhi ilmin alim shi yasa ce min ta'wilil ahadith wani za a san maka ba zaka taba iya kurewa ba ta'wilul ahadith shine ta'biru ru'a wato yin fassarar mafarkai ta'wil asalin ma'anarsa shine irja'u shay'i ila aslihi ko kuma ila dalilihi kamar yadda abu zuwa asalin yadda za a gane hujjarsa shine ma'anar ta'wil al ahadith kuma jam'i ne na al hadith al hadith kuma ko dai ya zama ma'anahu ash-shay'ul hadith ko kuma ma'anahu al-khabaru alladhi yutahaddathu bihi to duka biyu in ya zama ta'wilul akhbar allati yukhbaru biha sai zama li anna sahiba ar-ru'ya yuridu an yaqussa ru'ya wa yuridu an yukhbira ghayrahu bima ra'a fi manamihi sai zama ma'anan al-ahadith jam'i ne na hadith bima'ana ma yutahaddathu bihi in kuma ma'anarsa al-hadith sai zama li anna ru'ya min ash-shay'il hadith li annahu yuhaddithuka an shay'in yahduth kuna gane ma kuwa shine yace wa yuallimuka zai sanar da kai min ta'wilil ahadith daga ta'wilil labarai ma'anarsa shine fassarar mafarkai wannan kai ya fito bili kowa ya gane ko wa yutimmu ni'matahu alayka kuma Allah zai cika ni'imarsa akan ka Allah zai cika ni'imarsa akan ka kenan yanzu ni'imar ba ta gama cika ba akwai ni'imar da in ta kai kololuwa ita ce wadda Allah baya taba yin ni'ima sama da ita ita ce ni'imar ne annabta bimana kai ne Allah zai zaba ka zama annabi Allah zai cika maka kama atammaha ala abawayka min qabl kamar irin yadda Allah ya cika irin wannan ni'ima akan iyayenka a baya yace abawayka min qabl iyayenka a baya yana nufi uba da wani uban sai ce Ibrahima da Ishaq a shi babansa guda nawa ne kam wani baban da ya haife shi Yaqub kuma yace babanninka guda biyu dawa da Ibrahim da Ishaq wannan don ya nuna a musulunci kaka ma uba ne a musulunci ba wasan kaka a gargajiyanci da abin nan shine akwai wasan kaka idan ya sake ya yarda ku yi wasan kana iya yi amma in yadda ke karkai kuma yadda uba zai iya umarninka ya umarce ka kuma dole ka yi biyayya haka kaka ma in ya umarce ka dole ka yi biyayya saboda Allah ya kira shi uba yace kama atammaha ala abawaika min qablu ibrahim wa ishaq shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa annabnu abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib abdul muttalib shi ya haife shi abdul muttalib ma haife waye abdullahi abdullahi kuma ya haife shi don haka a musulunci babanka da baban babanka da baban baban babanka duka babanka ne ana fahimta ko kama atamaha ala abawaika min qablu ibrahim wa ishaq inna rabbaka alimun hakim lalle ubangijinka masani ne ga dukkan komai hakim kuma mai hikima ne a cikin dukkan abin da yake zartarwa duk abin da Allah yake zartarwa min al'umuri al-kauniyyati wash-shar'iyya na daga al'amuransa ko umarninsa akan al'amari na gudanar da duniya da kuma umarninsa na addini duka akwai hikima a ciki Allah baya taba yin wani abu daga baya a gane cewa an kwafsa amma kowaye a duniya in yayi abu wata rana sai yayi da na sani har annabawa sukan yi abu sai kai da na sani da ba haka nayi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zaka ji wata rana ya ce lawistadbartu fi amri mastakbaltu inda na gane da ba haka nayi ba amma Allah bai taba yin haka ba tabarakallahu rabbul alamin shi Allah duk abin da yayi hakim a cikin hikima yake yi kuma duk abin da kaga ya ajiye dama ba inda ya dace a ajiye shi sai a wurin in kana so ka gane yadda ubangiji madaukakin sarki yayi abin sa ka dubi kanka wa fi khalqikum ka dubi yadda kake wa ma yabuthu min dabbatin ayat ka dubi yadda Allah ya halice ka kawai wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ya ce ku dubi kanku mana lokacin da Allah ya fara halittar annabi Adam da an taba yin wani wata halitta ne bai kama da wannan Allah ya koya a'am akwai samfuri da da Allah ya ga irin sa sai ya kofi irin sa yayi to bayan yayi kuma sau nawa yayi annabi Adam sau ɗaya yayi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi shi yayi kayan sa yana gamawa kuma haka ya rinka yin dan Adam irin sa har zuwa yau an taba samun wanda zai ci gyaran Allah ya ce ka da kunnen nan ba anan yake bana an sa a baya kaga ba za ka gano ba ai wani kuma zai ce shi kunne ma kaman bai da wani kyau bai da to a cire kunnen a ganka a haka kaga yanda za ka gano sannan wani zai ce ai waɗansu dabbobin idonsu yana kallon treatment a yana kallon ƙasa kai na kai yana kallon haka kuma ba ka iya kalli bayan sai dai in ka waiwaya to kawai da a samu ka wani mana ta nan bayan sai ka riƙa gani don Allah za ka yi kyau duk abin da Allah ya ajiye haka za ka ga ya yi daidai duk da cewa sau ɗaya ya yi ba kuma bai taɓa ganin an yi ba kuma yayin nan shi ne final ba kuma za a taɓa samun inda za a ci gyaransa ba shi yasa Allah ya zama hakim alim kuma da gani za ka ga akwai ilimi a cikin duk abin da Allah ya yi sun Allahi lazi atkana kulla shai duk abin da Allah ya yi ya kyautata shi zuwa makurin da ba za a taɓa samun cin gyara ba ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ana fahimta ko wannan takaice shine tafsirin waɗannan ayoyi menene za mu fahimta a cikin waɗannan ayoyi da muka fassara akwai fa'idoji ga guda 15 daga ciki na ɗaya shine waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa ashe so gaskiya ne ashe so gaskiya ne yanzu annabi yaqubu alayhi salam adili ne ko ba adili ba yana da ƴaƴan nan ɗaya biyu yayi har guda 10 daga baya ya zo ya samu wani amma kuma haka kawai Allah ya sa ya fi son sa akan dukkan sauran 10 ya san yanda aka ya fara haka shi ba bai sani ba ashe asali so Allah ke kimsa shi a cikin zuciya mutum baya iya gane yadda girman so yake
sai in yaji yana so din ne sai ya iya auna ashe haka ne girman so yanda yake amma ba iya auna shi babu wani babu wata na'ura da ake ajiye geji a gane cewa so yanzu ya kai 60% ko 70% ko wane shi yasa musamman kuma ma sirrin da yake tsakanin iyaye da ƴaƴansu shi yasa Allah ya ce a cikin wannan sirri kabar shi kawai Allah ne sani wa walidin wa ma walada kabar ɗa da uba Allah kawai shi ya san menene musamman kuma ma idan mutum yana da wani abu sai ga ɗan nan nasa wani shi yake so ya gaji abin kai tashi nan abu na biyu fa'ida ta biyu ita ce waɗannan ayoyi suna nuna mana ladabi na ƴaƴa a gaban iyayensu ɗaya daga cikin ladabi na ɗa a wurin mahaifinsa shine duk abin da ya safe shi ya fara gaya wa mahaifinsa kafin ya gaya wa kowa duk yaro mai ladabi ba zai je ya shiga wani abu sai dai mahaifinsa ya ji labari ba ko kuma yanzu yana bashi labari cewa na yi kaza sai dai ce baba ga abu kaza me ka gani shi yasa yana ɗauko mafarkinsa ya zo ya gaya wa baban bai ce wa baban na gaya musu don haka me ka gani a'a ya zo ne yana bashi labari shi kuma ya ce masa to ga yadda za a yi tun farko karka gaya wa kowa da gani karka sake gaya wa kowa wannan yana daga cikin ladabi na musulunci mahaifinka ya zama yana daga cikin wanda zai fara jin al'amarinka shi yasa duk wanda Allah ya bashi uba to Allah ya masa babban gata idan baka gane amfanin mahaifinka ba to lallai ka yi kokari a nan surar ka gane yanzu amfanin mahaifinka akan dukkan al'amarinka ka fara shawari da mahaifinka sannan kuma ka san irin maganar da zaka yi wa mahaifinka yana zuwa ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban suka ce yana daga cikin ladabi na zance in ka zo magana da babba ka je straight to the point ba maganar kame-kame saboda shi yana da hankalin da kana fara kame-kame ma zai gane ina zaka je don haka ba zai ka bata lokaci ba kana zuwa ka faɗi magana kana fara dungu zai gane baka da gaskiya ne ana fahimta ya abati sai me inni ra'aitu ya gama gaya masa maganar a takaice shi kuma baban da maganar yaron da ya zo bayar da wato labari da maganar baban da ya zo analysis wane ne ya fi tsayi na baban ya fi tsayi don haka naka kawai ka faɗa duk wani dogon analysis za ka yi baban ya sani saboda ya fi ka basira ya fi ka shekaru ya fi ka sanin jiya da yau kuma ya fi ka sanin ka domin ya san ka tun baka san kai waye kai ana fahimta ko yana daga cikin abin da muke fahimta a cikin waɗannan ayoyi shine cewa wato ashe wato mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da annabawa suka gani a cikin mafarki gaskiya ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana dangane da kakansa da ya zo mafarki ya ce masa yana ce wa ɗansa na gani a mafarki na cewa ina yanka ka ɗan da ya zo kawai sai ya ce masa ka yi abin da ake umarninka kai yanzu in kai mafarki sai a ce umarni ake yi amma shi daga mafarki kawai ce je kai abin da ake umarka ka saboda su mafarkinsu gaskiya ne ana fahimta? Fa'ida ta gaba ita ce wato ba kowa ake gaya wa mafarki ba za mu zo mu ji a nan gaba idan kai mafarki mutumin da ya fi kowa tsada a wurinka shi za a gaya masa mafarki mutumin da ka san ya fi kowa girma a wurinka shi ake gaya masa mafarki saboda mafarki asalin private ɗin rayuwarka ne kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke kunshe da most confidential secret na rayuwarka saboda baka san me yake ciki ba don haka mutumin da ya fi kowa girma a wurinka shi za ka gaya masa kowane labari kana iya gaya wani amma ban da mafarki sai wanda ya fi kowa muhimmanci shi yasa ya je gaya wa babansa saboda babansa ya fi shi don babansa annabi ne ana fahimta fa'ida ta gaba shine muna fahimta a cikin wannan ashe mafarki na gaskiya baiwa ne ba kowa ne yake iya mafarki mai kyau ba kai mafarki irin wanda zai zo ya zama wani labari ba kowa yake da irin wannan ba ko a cikin mu mutane zaka ga wadansu Allah ya musu baiwa idan suka ga mafarki sai ka ga daga baya mafarkin ya zo ya tabbata sannan in ya ga idan ya ga mafarki sai ya fara tunanin to akan wa zaka fada kuma yaushe zai faru saboda ya san in ya ga irin shi to galibi zai zama gaskiya don haka baiwa ce yin mafarki na gaskiya mafarki mai kyau shi yasa annabi wato Yusuf da yayi irin wannan ya ga babansa babansa kuma ya sauri ya amsa ce masa karka ga wa kowa ashe baiwa ce ta musamman abu na gaba shine su annabawa ashe yanda tashin su yake farawa yanda ake fara gane za su zama annabawa galibi ta hanyar mafarki ake fara nuna musu shi yasa anan annabi Yusuf daga nan ne ya ji cewa ya ji tabika rabbuka daga nan ya fara jin cewa zai zama annabi ta hanyar ne mafarki haka annabi mu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa awwal ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ru'ya as-sadiqa annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ya fara gani na wahayi shine mafarkin gaskiya sai ya mafarki sai ga yanda yayi gani haka abin zai faru haka ya rika yi ya rinka gaya wa mutane daga baya sai da aka masa wahayi sai ya zama shi ma ya zama daidai da kamar irin abin da yake gani a mafarki tunda kai kadan ka ga gani a mafarki yayi ba wanda yake tare da kai kuma ka fada a gaskata to lokacin da mala'ika zai zo ya maka wahayi a matsayin ka na annabi shi ba ba kowa haka zaka zo ka fada a gaskata to kamar yadda mafarki ya fara haka kuma annabta ita ma take farawa fa'ida ta gaba ita ce ashe Allah madaukakin sarki yana iya yin albishir wa bawansa kuma ya nuna masa alamar wani abu da zai bashi mai kyau ta hanyar mafarki ta yi kai wani mafarki kai ka dauka ba komai bane tun kana karami ko kana matashi ashe wani babban abu ne sai abun ya zo sai ka zo ka ga ikon Allah kamar abin da na gani a mafarki zaka ga wani lokaci wani abu zai faru a rayuwa ku gwada ko ka ga wani ko ka ganka a wani yanayi sai kai ta tuna kamar da na ga wannan abin fa ka taba gani a mafarki ne sai ga kamar da an taba yin wannan abin yanzu ana maimaitawa ne to mafarki yana da irin wannan shi yake sa ka rika baiwa mafarki muhimmanci musamman in dai mafarki ya shiga cikin categories inda za mu yi bayani a gaba na al-ru'ya as-saliha to ka rinka ba su muhimmanci zaka iya ma ka dauki dayarin ka rinka rubutawa kana ajiyewa saboda wani abun zaka samu yana bayar da wani babban labari ne wanda kai baka sani ba kai banza da shi sai kuma kaga garabata ta wuce ka fa'ida ta gaba ita ce waɗannan yan uwa na annabi Yusuf duk da cewa sun zama masu babban kuskure kamar yadda zamu ji a nan gaba kuma har baban ya ce fa yaki dulaka kaida dan su shirya maka makirci amma ba sun yi kyakkyawan karshe sun yi kyakkyawan karshe shi yasa Allah ya kira su da suna taurari inni ra'aitu ahada ashara kawkaban tauraro abu mai daraja ne kuma mai daraja ba ashe karshen ake dubawa ta yi mutun yayi kurakurai da yawa amma karshen ake dubawa sun yi kyakkyawan karshe fa'ida ta gaba ita ce ashe yaro idan ya zo baka labari karka kore shi idan yaro ya zo gaya maka labari musamman kuma labari na mafarki ka tsaya ka saurare shi idan ka gane cewa mafarki ne na shirme shikenan sai ka ce mishi karka damu in ya gaya maka wani abu na tsoro ne sai ka karfafi gwiwarsa amma in ka ji wani abu ne da ke da alaka da irin wannan wanda akwai wani abu a dunkule wanda shi bai gane ba ka yi kai ma baka gane ba to ka taya shi addu'a Allah ya sa ta zama alheri saboda baka sani ba ta yi babban alheri ne in babban alheri ne kuma zai fara mora kai zaka fara mora saboda haka in yaro ya zo da wani abu shi yasa da yazo yace ya abaki kaza kaza sai baban ya saurare shi yana gama kuma ya masa bayani akan me ya kamata yayi akwai uban da ba ruwansa duk yaro yana zo yana kawo abu tashi ka ban wuri ni ba na son wannan magana shiridi ta kawo irin naku na yara a ba a yin haka ana fahimta ko fa'ida ta gaba ita ce yana da kyau mu koya wa kanmu dabi'a irin ta annabawa ta yin wa yara tarbiya ta aqida duk abin da yaro ya ga maka kace Allah a dogara da Allah koma ga Allah shi yasa yana ga masa yace wa kadhalika yajtabika rabbuka yace ubangiji ne zai mana bai ce masa kai mabarkin kai ka hadu kai kaza sai ya nuna masa shi wani abu bane a'a ya nuna masa ubangiji ne mai komai duk abin da zaka tabbatar da ƴaƴanka ka nuna musu su ji tsoron Allah ka nuna musu girman Allah ana fahimta kar ka nuna musu girman kanka ballantana girman kansu sannan yana da kyau fa'ida ta 11 mu rinka nuna wa yara tun suna kanana hadarin shedan yaro tun ya tashi ya rinka ji ya tsani shedan baya son jin wannan sunan kuma duk wani mummuna a ce shedan ne amma da mu rinka nuna wa yaro jiji a ce yana jin tsoron jiji kuma ba jiji ka rinka ce masa shedan kuna fahimtar wannan shi yasa yace masa inna shaytana lil insani az saboda ya ji mamaki ɗan uwan nawa sai yace shedan zai iya raba ka da waɗannan ɗan uwan naka don haka duk sharri ka jingina wa shedan alheri kuma ka jingina wa ubangiji shi yasa yace yajtabika rabbuka amma wajen raba shi da ɗan uwansa kuma yace shedan shi yasa shi da kansa bayan ya girma don ya koya a wurin baban yace min ba'di an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati fa'ida ta 12 ita ce wato shedan yana da bala'in hadari wallahi shedan yana da mummunan hadari a cikin gidajen mu shedan zai iya maka abinda baka taba tsammani kuma in ya tashi baya zuwa da kansa zai biyo ta wanda baka tsammani shi yasa Allah yace inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum tayo a cikin matanka ko a cikin ƴaƴanka a samu abokin gabanka waye zai tasu su yi wannan aikin shedan yanzu in ba shedan ba don Allah ka sha wahala ka haifi yaro kuma dan ya zama abokin gabanka ko ya zama sanadiyar barin ka duniya ko ya zama sanadiyar kauda kai akan mulki don shi ya hau wa zai sa shi wannan shedan ko matarka da babu dangin uwa balle na uba ka ganta a bariki ka zo tana ta cin abincin gidanka kyauta tana san moran gidanka sama da yadda kai kake mora amma ta zama tana so ta ga bayan ka in ba shedan ba wa zai maka wannan tiyar ya zo maka ta inda baka tsammani akwai mutumin da ya kamata a duniya ya maka amana sama da matarka duk danginka in ya ci arzikinka dama tare kuka tashi kuma sun san lokacin da aka wahala aka samu amma matarka ta san wahalan ne sannan duk danginka ba wanda zai ci arzikinka kamar matarka kana gina gidanka wa zai fara shiga matarka tana dangi da kai ne kuma in ka fadi ka mutu a dauki daya bisa hudun dukiyarka a bata ba dangi ba komi to amma in shedan ya tashi sai ya biyo maka ta wurin matar ita take neman hada baki da wasu akan yadda za a ga bayanka ko a cutar da kai musamman in kana da mulki ko kana da dukiya to kaga shedan in zai iya yayi haka a gidajen annabawa wallahi mu ji tsoron shedan akan gidajen mu shi yasa in kai gida ka rika yawan karanta suratul baqara a rinka yawan yin abinda zai sa shedan ya bar gidan saboda in ba haka ba wallahi in shedan ya zo ya kaka gida a gidanka wallahi sai ya kore ka a gidan Allah rama mu da sharrin shedan
amin
fa'ida ta 14 ita ce ashe kaddara ba a iya guduwa mata duk da cewa annabi yaqub yayi kokari ya guduwa kaddara yace mata fa yakidu laka kaida ina jin tsoron za a maka kaidi an yi ko ba a yi ba Allah sarki ashe duk yadda kai baka iya ganin gaibi baka kuma za ka yi iya kokarin ka annabi yaqub yayi kokari akan ƴaƴansa duka su kansu ƴaƴan da yau da garin Misra yace musu can gaba za mu je la ta dukulu min babin wahidin wa dukulu min abwabin mutafarriqa duk yana kokarin tsare su amma shi da kansa yace wa ma ughni ankum min Allah min shay ba zan iya hana Allah yin aikin sa ba in ya tashi yi akan ku yana son ƴaƴansa yana kokarin ya kare su Allah kuma in ya tashi aikin sa ba wanda isa ya hana shi ke sa kaddara ta riga fata in ji Bahaushe fa'ida ta 14 yana nuna cewa ashe duk lokacin da za a samu nasara akan wani abu to dole sai ya zama da jarabawa a ciki baban ya ce masa wannan mafarkin ya nuna yaci tabika rabbuka sai Allah ya daga ka amma ya ce masa kuma fa yaki dulaka kaida za a iya samu a sha wahala wahalar za ta hana a samu cimma burin yaci tabika rabbuka amma ya san da cewa kowane dadi galibi yakan zo da wahala amma ba a so wahalar ba ana kokari a kaucewa wa wahalar amma ba dole bane a samu a kauce, ba dole bane a samu nasara. Fa'ida ta gaba ita ce, ashe duk yadda wato jarabawa ko wahalhalun duniya suka taru akan mutum, wannan ba zai taba iya hana shi cin nasara ba. Sara da sassaka ba sa hana gamjito, kuma zakaran da Allah ya nufa da cara, ko ana muzuru ko ana shahu, wallahi sai yayi cara. Ya ce da shi in ka gaya musu wannan bafarki za su maka kaidi, kaidin nan kuma yana iya farawa tun daga ƙasa har zuwa kisa, tunda a ciki ma wani har ya ce uqtulu yusufa, za mu ji a gaba, kuma baban ya san za a iya haka, saboda shedan ne zai iya haka. Amma duk da wannan kuma ya sani da cewa wa kadhalika, yadda kaji wannan yajtabika rabbuka, wallahi sai ubangiji ya zabe ka. Wannan ya nuna cewa jarabawa duk yadda ta same ka, kai hakuri ka jure, akwai nasara a gabanta. Wannan kuma yana nuna mana fa'ida ta ƙarshe anan, cewa galibin wanda zai zama wani, to sai ya sha wahalar da har ka tausaya masa cewa wannan ba irinsu ne ake taba tunanin za su zama wani ba, sai Allah ya sa ya fito from nowhere, sai kaga Allah ya sa shi ya zama daga no one, ya zama daga nobody, ya zama everybody. Haka Allah yake yin al'amarinsa. Fa atahumullahu min haythu lam yahtasib, galibin annabawa da haka suka fara. Yanzu annabi Yusuf alayhi salam, kaga nan da an fara da gata da jin dadi, amma da yake zai zama wani, sai aka cire shi a gidan yaje ya sha wahala. Su sauran waɗanda za su ji dadin za su zama wani, waka karkai dade sakalcin gidan babanka. Wasu daga cikinku suna matukar so su ga babansu ya saka musu komi, ni baba yayi kaza, ni gashi ban ganawa ba, ni warki jinya, haka suke cewa. Wallahi bari in ga muku da gaske, idan kana so ɗanka ya zama wani, to karka yadda ka sakalta shi da abun da kake da shi na daga zahirin abun duniya, ka koya masa yadda zai je nema da kansa, kuma ka koya masa gwagwarmaya ta rayuwa. Amma ɗanka ya zama duk abun da ya tambaya ka bashi, wallahi baka gane sirrin yadda Allah yake daga mutane ba. In kana so ɗanka ya zama wani, to ka rinka bashi abubuwa na farillar rayuwa, yanda ba zai je ya tambayi wani aje a jikunya ba, yadda kuma ba zai rinka kallon da wani maballantana ya zama idonsa yana kwaɗayi akan wani. Amma karka sakalta shi ta yanda duk abin da yake so zaka bashi, inda kana so ya zama wani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda a ce sakalci shi ya dace a yi wa wani saboda ana son sa, waye kamata Allah ya fi sakaltawa a duniya? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma Allah ya sakalta shi, yanzu akwai wanda ya sha wahala ma irin nasa? Akwai abin da kake so ka fara gani a duniya, randa ka fara bude ido kamar iyayenka? Shi fa bai taba ganin babansa ba, ko a hoto bai taba ganin sa ba, wallahi bai sanya yake ba, sai dai a kwatanta masa a ce da babanka yana kama da wani, yana kama da wani, amma ba zai taba iya ganewa ba. Tun yana cikin ciki babansa ya bar duniya. Sannan abu na biyu wanda ka fi so a duniya bayan mahaifinka, mahaifanka, shi ne ka samu ka ci moriyar mahaifiyarka, a ce ka sha mamanta, ta ɗauke ka, ta goye ka, ta yi maka irin waɗannan abu. Ya samu shi a wurin mahaifiyarsa? Tun yana ɗan ƙanƙani aka ɗauke shi aka yi shi cikin sahara, mahaifiyar tana nan, saboda al'adarsu haka ake yi. Kuma da aka zo ɗaukansa aka ɗauke shi ba tare da wata girmamawa ba, saboda ba a san waye shi ba. Domin in Allah ya tashi baya bada satar amsa akan babba, duk lokacin da Allah zai fito da wani babba, to ba zai taɓa bada likin da za a gane shi babba bane. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ana neman wa zai karɓe shi, waɗanda za su karɓi reno, kowa in ta zo a ce maraya ne, wa zai biya mu kuɗin albashi, ba ma son shi. Sai da Halimatu Sa'diya suka gama yawo a Makka, suka rasa wanda za su karɓa, so ga a madadin su koma hannu banza, shine tace a bamu marayan nan zai mu lallaba. Ita bata san wa ta ɗauka ba, wallahi ta ɗauki wanda ya fi kowa tsada a duniya. Ita bata san ta yi ta ɗauki babban kashi ba, amma sai da dare ya yi ta makara ta rasa, kafin ta zo ta ɗauke shi, tace mu je mu lallaba, ta yiwu Allah ya sa mu an fara ka san dan wani aka taje ta lallaba saboda tunanin in ba uban wa zai biya ta sannan yana cikin haka ya rinka shan wahala a can din ba dadi yake ji ba sannan an gama renon sa an dawo da shi wurin mahaifiyarsa a madadin ya tsaya ya dan sakaltu a wurin mahaifiyarsa ya dan mora sai mahaifiyar ta ce gagarin ku ta bar shi ita ba ya koma hannun kakansa inda zai mora ya samu ya ji dadi sosai ya samu goyon kaka sai kakan ma ya mutu ya koma ya girma a hannun babbansa ta yanda kuma babban shi ma yana da yaya ka tuna yaro ya girma a hannun uban wani kuma wasu suna nan shi annabi Yusuf anan babansa ai duka dai babansu ne ko to shi kuma nan ba ma babansa bane dan uwan babansa ne ya kike ji zai tashi ka san yara duk yadda ka musu tarbiya wata rana sai wani ya kwafsa maka akan yaro in ka dauko maraya to haka ban manzon Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallam ka ji wannan abun tausayi duk a wannan lokacin an san waye wannan wallahi ba a san shi ba to haka Allah yake yi to shi annabi Yusuf alaihi salam anan Allah yana nuna mana cewa da babansa yace wa kadhalika yajtabika rabbuka Allah zai zabe ka to fa daga nan aka fara tsuguno zama nan ba za a sake zama a huta ba yace masa ubangiji zai zabe ka to amma fa ina jin maka tsoron shan wahala saboda dole sai an sha wahala ake shan dadi wannan wahalar dai yana tsoron kar ya zama daga gida ne za a fara shi yasa yace masa kar ka ga wa ɗan uwanka amma ya san dole sai an wahala kawai daka mu fahimta cewa dukkan ibtila'i da wahala kar ya taba saka ka karaya kuma in Allah ya ga dama wani zai ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa shekara kaza ne ai abuwa sun fara bayyana sun fara a'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kai shekara nawa 40 fa kafin annabtan ta bayyana duk wannan lokacin fa cikin wahala ake aure ma da yaye auren mai cece kuma sana'arsa kiwon awaki yake fa ana biyar sa yace kuntu ara'aha ala qararifa li quraish yace da kiwon tumaki da awaki yake zuwa yana yi sai ana biyan sa dan albashi shi ba dan kasuwa bane shi ba dan wane ne ba da haka ya tashi daga baya ne ya samu aiki a gidan nan na Khadija inda zai dan samu shi ma yana samun albashi mai dan kauri sallallahu alaihi wasallam to haka shi nan annabi Yusuf alaihi salam yanzu kowa anan in an ce muka da waɗannan yaran da suka samu sakalci a wurin baban suna so yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin da ka zamo su yanda suka ci moriyar gidan baban suka more suka yi wasan su da kuma shi da yaje ja wahala wanda ka so ka zamo ga mu mana da ka zama da ka zama annabi Yusuf da ka zama ɗan uwa annabi Yusuf wanda ka fito to amma in ka fito ka zama ɗan uwa ka zama annabi Yusuf ka shirya zaka sha wahala irin nasa to ku sani cewa ba a taba shan wahala sai an sha dadi ba a taba shan dadi sai an sha wahala darasin mu na gaba zai zama bayani ne akan mafarki da hukuncen mafarki da kashe-kashen mafarki da yaya haƙiƙanin mafarki yake da kuma irin mafarkai irin wanda kuke jin labari da waɗanda ku kuke yi menene bambancinsu wannan duka shi ne darasin da zai biyo wannan wanda shi ne zai zama cikin darasi na gobe in Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda nace na gobe